Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana, mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azzu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Aure dai shine ginshikin al'umma, kuma zamantakewa tsakanin mace da mijinta yana haifar da kauna wacce take taka muhimmiyar rawa wajen ƙarin danƙon kauna da soyayya. To sai dai kuma idan muka yi la'akari da yadda wasu suke muzunta matansu, a wasu lokutan ma har ya kai ga yi mata illa ko ma rasa ranta baki ɗaya. Misali ko shine labarin da aka tashi da shi a ranar 12 ga watan Yunin wannan shekara a jihar Edo, inda wani mutum ya harbi matarsa a hannu a sanadiyar bata kammala dafa abinci ba a kan lokaci, lamarin da ya kai ga ta rasa hannunta na hagu. Wannan shine maudu'in da za mu tattauna a kai a cikin shirin ciwon ya mace na wannan mako. To shirin ciwon ya mace ya karbi bakuncin Jummai Madaki, wacce take aikin sa kai da taimakawa mata masu fama da matsalar cin zarafi a jihar Plateau, da kuma barista Amina Umar Hussein, sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano, da barista Hassana Mai Rigatila, ma'aikaciyar ma'aikatar shari'a ta Najeriya a Abuja, wacce na yi mata tambaya a game da abin da ke haifar da cin zarafi a cikin kwantakiyar aure, sannan wasu hanyoyi za ta iya bi wajen kare kanta daga cin zarafin mijin nata.
Farko dai zan ce cin zarafin mata ba abu ne mai kyau ba. Ba wanda zai so ya ba da diyarsa aure a je ana ci mata zarafi. Na farko shine yayin da kin gane mamiji ma mai duka ne ko yana ci miki zarafi, muna da kungiyan agajin shari'a, wato Legal Aid Council of Nigeria, muna da FIDA, inda zaki je ko kuma ki rubuto petition ɗinki zuwa Citizens Rights Department, Federal Ministry of Justice, wato department ne wanda yake kare ƴancin bil'adama. An ɗauki alada an haɗa shi da addini. Alada dai da addini dai ba abu ɗaya bane. So da yawa iyayenmu in ka zo gida ka ce gashi ana ci maka zarafi, sai shi ku yi haƙuri, mu ma da haƙuri muka zauna. To zamani ya wuce wanda ya ta mace dai ta ga ana ci mata zarafi za ta zauna shiru, don iyaye sun ce sun yi zama da haƙuri har ya kawo ga rashin rai. A addinin Krista ana ce for better for worse. Amma if worse come to worse come, ai ba abin da zai saka ka zauna. Ka zauna a kashe ka a rasa rai a ba mu iyaye haƙuri ba shi bane. Kuma a addinin Krista dai ba wata provision din da aka yi cewa ai in namiji na ci maka zarafi ga yanda za bi, na dai san dai ana sulhu. Wato dattawa da kuma fastoci sukan zauna ne su ji koke-koken. Amma ke kina da izinin ki ɗauki matakin da ya kamata a ce kin ɗauka don ki tsare ranki da kuma na ƴaƴanki. Hukumomi na nan, za ki iya zuwa police station, za ki iya zuwa kungiyan agajin shari'a, wato Legal Aid Council, kina iya zuwa FIDA, International Federation of Women Lawyers, kina iya zuwa Citizens Rights Department, Federal Ministry of Justice, ki kawo kukanki ko kuma karan. Sannan kuma ba addinin da ta ba da izinin cewa in kai aure ka dinga musguna ma mace. Allah ya kama wani zamani ne wanda ake musguna ma mata, ana takurawa mata, ana kuma kashe mata. To ni zan yi magana ne nan da babban murya. Ya kamata hukumar shari'a ta ɗauki mataki masu tsanani. Duk wanda aka same shi yana musguna ma matan shi, hukuma ta ɗauki mataki mai zafi. Domin in ta ɗauki mataki mai zafi kuwa, alabar shi in aka yi setting example da mutum ɗaya, kowa ya shiga ruwan hankalinsa. Sannan kuma ni a ganina shine ya kamata ne ana musguna ma mace kar ta yi shiru ta fita ta faɗa, domin in ciwo na damun ka in ba ka je gurin likita ba, likita dai ba wai zai biyo ka gidanka ba ne zai tambaye ka me ke damun ka ba. Mata su dinga bude baki suna magana. Muna nan kullum muna kan faɗakarwa. A bude baki a yi magana, shiru ba zai taimakawa ba. Idan har baki faɗi ba, ba wanda zai san damuwan da yake cikin gidanki, sai kin fita kin ce ga damuwanki. Sai Allah kuma ya taimaka a ce ga inda za a bi a samu saukin wannan ciwo. Abu na biye shine al'adunmu na Afrika bai taimaka ma mata ba sam, amma ni ina farin ciki da addinin Musulunci wanda ya ba da asalin doka da kuma yanayin yanda za a yi rabon gado. Ina mai kira ne da babban murya, duk macen da ta gan ana musguna mata ko ana takura mata, kar ta yi shiru, sannan ta nemi hukumar hagajin shari'a ko ta nemi FIDA ko ta nemi Citizens Rights Department a Federal Ministry of Justice, ta zo ta kawo kukanta ko galaba shi in Allah ya yarda ta samu taimako. Sannan kuma limaman addinai su dinga fadakarwa a masallatai, su ta fadakarwa a coci. Musguna ma ƴata mace ba shi da kyau, domin karfin ƴatan mace da namiji dai ba daidai bane. Zaka iya garin zuciya ya kwashe ka dauki abu mai karfi ka je sai ka gani kila ma baka yi ne daukin rai ba, garin zuciya sai ka gani ka buga ta a mummunan wuri, rai ya tafi. An shayin haka a taimaka limamin addinai, a taimaka ana fadakarwa. Sannan fannin shari'a kuma a taimaka a kwace ma mata yanci, domin kowa mace ce ta haife shi. Ya kamata a taimaka a kare mata, sannan kuma a kwace musu yanci.
A wata hirar da nayi da barista Amina Umar Hussein a baya, nayi mata tambaya a game da dalilin da yake sa mace ta ci gaba da zama a gidan mijinta koda ko yana cin zarata, kuma mecece mafita?
Duba da cewar yawan hauhawar cin zarafin mata da ake a wannan lokaci, gaskiya abin ya yawa. Kaman akwai wata kungiya wadda sunanta ya dan kwanta min, wanda a shekara ta 2018 sun yi kididdiga akan adadin cin zarafi da aka yi tsakanin mutane gaba daya, wanda a lokacin an samu cewa ana da about 28% na cin zarafi tsakanin ma'aurata a zamantakewarsu, wanda kuma da aka bi kididdiga sai aka gano cewa kashi 30 a cikin kashi 38 din nan mata ne, maza ne suka ci zarafin mata. Kashi 8 ne kawai na mata a cikin wannan kashi 38 din suka ci zarafin mazajensu. So gaskiya idan muka duba da wannan kididdiga da kuma abinda masana suke gaya mana, za mu ga cewa gaskiya yanayin ya ɓaci, ta yanda mata sun samu kansu a irin tabuwar hankali, rashin samun cikakken abinda ma za su dogara da shi saboda wannan cin zarafin da ake musu. Za ki ga mace an kore ta da gidanta, an kore ta da ƴaƴanta, da irin waɗannan makamancin abubuwa. To gaskiya duba da cewa ita nahiyar mu ta Afrika, kuma musamman ƙasar mu Najeriya, mutane ne wanda muke da riko da addinin mu. Addinin nan zai iya zama addinin Musulunci, zai iya zama addinin Kristanci, zai iya zama addinin gargajiya. To duka dai waɗannan addinan namu zamu ga da su muke tasarrufi a cikin rayuwarmu, wato duk al'amuranmu addinin mu ya mamaye su. So kai tsaye zaki iya cewa abu na farko da mutane ya kamata su koya shine su koma koyarwar da addini ke musu, su dinga sauraron wa'azuzzukan da ake musu a masallatai da majami'u na bauta. Saboda duba ga waɗannan addinan namu, babu inda a cikin waɗannan addinan namu guda biyu suka yadda a ci zarafin mata, ko suka yadda a tozarta ta, ko a watsa kimarta, ko a wulakanta ta. Duka addinan nan namu gaba ɗaya sun yi Allah wadarai da wannan. So ina ga a wannan gaɓar ya kamata malamai su ƙara ƙaimi wajen azantarwa, kuma a dage wajen ba wa ‘ya’ya mata ilimi, saboda ilimi shi ne gishirin zaman duniyan nan gaba ɗayanta. Ilimi ya danganta na addini ne ko kuwa na zamani, dukkansu suna da amfani. Yayin da ilimin addini zai taimake ka a gaba ɗaya rayuwarka ta duniya da lahira, shi kuma ilimin zamani zai taimaka maka koda baka yi aikin gwamnati ba.
To malama Jummai, kina aiki da matan da ake cin zarafin su, wani dalili suke baki na ci gaba da rayuwa da mijin da yake cin zarafin su, kuma wace shawara zaki baiwa mata da ma iyaye domin kare rayukan ‘ya’yansu?
Babban damuwan da ake samuwa shine ta gefen iyaye. Ba a so a ji cewa ‘yar wane ta koma gida don ta kasa zaman gidan aure. So da yawa iyaye suna mayar da ‘ya’yansu maganan za a ji kunya, a ce ba musu tarbiyya mai kyau ba da sauransu. Wani lokaci kuma rashin abin yi ne yakan kawo a zona dole cikin wannan wahala. Na fita fa da ‘ya’yana fa, me zan ba su ci? Wani lokaci kuma za ce na fita na ba ‘ya’yana fa, wa zai lura da su? So irin wannan yakan sa mata su zauna ba za su buɗe bakinsu su yi magana ba, don tsoron za su bar ‘ya’yansu. Tsoron kuma in na fita da ‘ya’yan ko na fita ni kaɗai, ya zan je in yi rayuwa? Muna roƙon iyaye, in ‘yarki ta kawo irin wannan damuwa, a yi ƙoƙari a gyara. Court tana ba da wata 6 in ba su gyaru ba a kara musu wani lokaci. So kar a ajiye yarinya don mu iyaye muna jin kunya, kar a ce ƴar mu ta dawo gida. To da dawo gida da ranta ko kuma ta dawo akwatin mutuwa, wanne shi mana mu iyaye? Mun san mama da ƴaƴa gaskiya abinda ba za a iya raba bane, amma yakan kai ga a rabu don kila a dawo haɗu. Akwai kungiyoyi masu wanda za su iya taimako, kamar FIDA a police station ma akwai gender desk inda ake karban irin wannan damuwan, ga RAPA, ga Ministry of Women and Social Development suna iya taimakawa. A duba a faɗa, babban abun shine a buɗe baki a faɗa, yana taimakawa.
A nan ne za mu dasa aya a cikin shirin ciwon ƴamace na wannan mako. Sai a biyo mu a cikin shiri na gaba idan Allah buwayi gagara misali ya mana a rarrai. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wuni lafiya.